Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma iya kama mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 30 ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa a yau ne wasu a kudu maso gabashin Najeriya suka yi zanga-zangar nuna goyon baya da kuma tunawa da yunkurin kafa ƙasar Biafra shekaru 50 da suka gabata. Za kuma ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta miƙawa ma'aikatar harkokin mata 'yan mata 106 waɗanda aka ceto daga hannun 'yan Boko Haram a yau ɗin nan. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin jami'an tsaro da ɗaliban makaranta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane fiye da miliyan 1,400 za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan Satumban bana a yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda karancin kuɗi. Zuwa yanzu kashi 28 cikin 100 na tallafin dala miliyan 1,000 da majalisar ta nema don tallafawa mutane kusan miliyan 7 a yankin ne kawai ya shiga hannu. Kamar yadda wakilin murya Amurka Lisa Shelling ta aiko mana daga Geneva, majalisar tana kiyasin an kashe mutane fiye da 20,000 tun lokacin da Boko Haram ta fara tada ƙayar baya a shekara ta 2009 kan gwamnatin Najeriya. Mutane kusan miliyan 2 kuma rikicin ya raba da muhallansu, wasu 100,000 kuma suna gudun hijira a ƙasashe makwabta kamar Kamaru da Chad da kuma Niger. Mai kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Kallon ya ce ana ƙarancin abinci kuma an tada sauran hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan mutane.
A halin da ake ciki kuma, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai Stephen O'Brien ya ce Yemen ta zama ƙasar da ta fi kowace fuskantar matsalar ƙarancin abinci, inda mutane fiye da miliyan 17 suke faɗi tashin neman abinci a kulli yaumi. Mr. O'Brien ya gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa cikin miliyan 17 ɗin nan da suke fama da ƙarancin abinci, kusan miliyan 7 suna dab da faɗawa bala'in yunwa. Abin takaici shi ne, tashe-tashen hankula suna ƙara rurrutar wutar wannan barazana ta bala'in yunwa, in ji Mr. O'Brien a lokacin da yake magana dangane da faɗan da yanzu ya haura shekaru 2 ana gwabzawa tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen Houthi. Mr. O'Brien ya lura cewa ƙasar ba ta fuskantar bala'in fari, dalilin da yake haddasa bala'in yunwa ya ce masifar baki ɗayanta laifin ɗan adam ne ya janyo ta.
Shugaba Umar al-Bashir da ministan harkokin wajen ƙasarsa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin Alkahira yayin da ake samun ƙarin zaman ɗarɗa tsakanin ƙasashen Masar da kuma ta Sudan ɗin kan zargin goya 'yan ta'adda baya. Masar tana zargin Sudan da goyon bayan mayakan sa kai masu ikirarin Islama a Libya, yayin da Sudan kuma take zargin Masar tana goyon bayan 'yan tawaye ƙasar wato da ke yankin Darfur. Wakilin muryar Amurka a birnin Alkahira Edward Iranian ya ce wannan tankiya ce ta sanya ministan harkokin wajen Sudan Ibrahim Gandur ya ɗage ziyarar da ya shirya kaiwa Masar a yau Talata. Makon jiya shugaba Sudan Umar al-Bashir ya zargi Masar cewa tana goyon bayan 'yan ta'adda a Sudan ta kudu da kuma Darfur, bayan da ta yi zargin ta kama 'yan tawaye waɗanda suke tuka motocin yaƙi masu sulke na ƙasar Masar. Amma shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya ƙareta wannan zargi a makon jiya, yana mai cewa Masar tana nan daram ko yaushe akan manufarta na ƙin yin shishigi a harkokin cikin gidan wata ƙasa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da Moscow ta yi a zaben Amurka wanda aka yi bara, wanda ya ce ƴan hamayya na jam'iyyar Democrat su ne suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban Amurka da suka yi. A kalamai da ya ta shafin Twitter a yau Talata, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an Rasha da zimmar taimaka mashi ya ci zaɓe yanzu ya sha kan kafofin yaɗa ƙarya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Igbo suke da kuma wani bangaren yankin Niger Delta na nuna cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a wasu manyan biranen a wannan yankin yau don nuna goyon baya ga kungiyoyin da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra. Ga wakilin sashen Hausa Lamid Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Kungiyoyin IPOB da MASOB sun yi wannan kiran ne na cewar mutane su zauna a gidajensu a matsayin zanga-zanga ta limana domin tunawa da shekaru 50 da fafutukar kafa ƙasar Biafra. To sai dai kuma harkokin kasuwanci a waɗannan yankuna sun tsaya sakamakon zanga-zangar, ko da yake dai sun haɗu da hushin jami'an tsaro kamar dai yadda wasu ganau suka shaidawa muryar Amurka. Bayane dai da ke fitowa daga jihar Anambra da ke yankin na kudu maso gabashin Najeriya.
Ni ne dan buran na Port Harcourt nan dai jihar Rivers, sun fito ta wajen Obi ba can ƙauyen gari ba shigo gari ba, sai suka ce ba su bude ba. Amma harkoki dai suna tafiya, duk wanda kaga ya bude shago to ba in ya muni bane, amma duk in ya muni yake ba su bude shago ba.
Sun dai sa ma al'ummar da ke garin, musamman garin Abba, tunda gari ne na kasuwanci, sun hana kowa fitowa, yan kasuwa duka ba wanda ya fito, da ma sauran abubuwa kamar motoci da sauran bankuna haka duka dai babu wanda ya gudanar da wata harka ya zuwa yanzu haka da nake magana da kai tun da karfe 6 zuwa yanzu. Kamar mu baki gaskiya illar da ta haifar mana tana da yawa, domin ya aika wani sako ne wanda duk mai hankali zai gane cewa akwai wani abu fa a ƙasa sosai wanda ya kamata a tashi a kansa. Sun dan fito haka kamar mutum 200 haka suka dan zaga wasu manyan hanyoyi, musamman hanyar da take hada Port Harcourt da Enugu. So bayan awa biyu haka zuwa uku dai yan sanda suka doshi wurin fitowa kama gabansa, sunan fara kona tayoyi. Gaskiya ba su taba wasu baki ba.
Bayane dai da ke fitowa daga babban birnin cibiyar kasuwancin nan na Onitsha da ke jihar ta Anambra. Kasuwanni da makarantu da bankuna duk a rufe suke, kuma duk sauran jihohin ma a cikin irin wannan yanayi suke. A birnin Umu Ahiya na jihar Abia kuwa bata canza zane ba. Jihar Rivers dai tana daya daga cikin jihar da ke jibi da wannan lamarin, inda kuma aka samu yan zanga-zanga da dama. Daga bisani jami'an tsaro suka tarwatsa su. Ahmad Zaki Gondo shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar Rivers, kuma ya bayyana irin matakan da suke dauka.
Ko ina a cikin jihar nan mun tura patrol teams domin su tabbatar da tsaron dukiyoyin jama'a. Gaskiya ne sun fito, amma sun sami mutanen mu kuma mun tarwatsa su, abin bai tasiri ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. A yau ne likita Anne Okafor ta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta mika 'yan matan cuba guda 106 daga ministar kula da harkokin mata ta Najeriya, Hajiya Aisha Jummai Alhassan, bayan da likitar ta kwashi makonni uku tana duba lafiyarsu. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Waƙoƙin murna da 'yan matan Chibok ɗin suka duka rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyarsu ta mika su ga ministan kula da harkokin mata, Sanata Aisha Alhassan, wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike 'yan matan har zuwa wani lokaci.
Zan rike su in Allah ya yarda har lokacin da za a bude makarantu na gwamnati, wato watan 9. So zan ce akalla wata 4 kenan daga yanzu, don gaba ɗayansu za mu tura su makaranta a watan 9.
makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su cuɗanya da sauran ƴan uwansu ko kuma makarantu na daban?
A'a, da kyau da kyau, makarantu da daya ƴaƴan kowa ke zuwa, su ma ƴaƴan Najeriya ne kaman kowa. Makarantu da kowa yake zuwa, shi za a tura su makarantun da ƴaƴanmu na Najeriya suke zuwa, irin wanda ni dake muka je, ba private schools ba, government schools.
An yi bikin ne a gaban Dr. Nicholas Audifere, wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo, wanda ya yi da sako yana mai cewa
we will do what is necessary in order to get you to where you need.
Dr. Nicholas ya ce a matsayinmu na gwamnati za mu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatunku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaba da kuka ce kuna so ku zauna a wurin, ko da tare da iyayenku ne. Haƙƙinku ne, ba alfarma za mu yi muku ba. Kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje kaman UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Dinkin Duniya, wato UNFPA, su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa ƴan matan wurin zama, inda aka sa su bibbiyo a ɗaki ɗaya, sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala. Hajiya Kori Habib, jami'a ce a UNFPA.
To akwai fannin aiki da muke tare da su, da muke ba su gudunmawar kuɗi da yake tallafawa su ƴan matan da aka kawo. A yanzu kuma dai, kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje, zuwa katifu, har zuwa bargo da kuma bishit, domo muka ɗauki ɗauniyan wannan. Muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu, duk komi da kika gani na gurin nan, shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara. To kuɗin kuma ya zo ne ta fannin Canada, su suka turo kuɗin ta gefen mu dan mu zo mu taimaka.
Halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika dora su akan hanyar da za su dau daidai, ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gani a hannun ƴan ta'adda. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Game da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangiri tsakanin ɗalibai da 'yan sanda a makon da ya gabata, kuma ga abin da ake ciki a jihar Bauchi.
A yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamitin bincike dangane da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangiri a makon da ya gabata, a gefe guda kuma kungiyar ɗaliban Najeriya ta gudanar da taron manema labarai domin buƙatar kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ya binciko dalilan da ya sa sojoji suka kutsa kai a makarantar suka harbi ɗalibai guda tara.
Madalla, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke haddasa yawan rikici tsakanin jami'an tsaro, wato 'yan sanda da ɗalibai, musamman ma ɗaliban da ke gaba da makarantar sakandare. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To za mu fara da Yobe. Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Ina magana da Babangida Ahmad Edison, jaridar Jakadiya da ganin jihar Yobe.
To Malam Babangida, muna jin ka.
Wa duka abin da ke faruwa tsakanin ɗalibai da kuma jami'an tsaron Najeriya? Akwai matsaloli daga dukkan ɓangarorin, dukkansu sabi kowa na lafiya. Ya kamata ɗalibai su gane ma'ana masu gane iyakansu, kuma jami'an tsaron ya kamata su gane iyakansu, in kowa ya fahimci ina da su a cikin gaba a.
To Malam Babangida, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Alhaji lawan kirkar kungon bawa karamin hukumar da jihar Kaduna Maryam Dauda a wani na fata kun lafiya.
Muna nan lafiya. Kalau Malam Lawal, kana lafiya?
Allah ya lafiya. Lawan Maryam Dauda.
To Madalla, muna jan ka, menene ra'ayinka?
Dangane da wannan matsaloli da yake faruwa tsakanin jami'an tsaro da 'yan makarantun ɗaliban makaranta.
na farko dai daliban makaranta abinda mu muke dauka ko anya akwai wanda su suke shaye-shaye rike over wanda yafi karfin su wanda in abin da ya taso su suna ganin kaman yadda suke zafi mu dan uwan su ko wani private ko wani mutum daban abin da suke so to kaga a take shi su kuma jami'an tsaro da zai yi domin jami'an tsaron su akwai waɗanda su ma matasa ne waɗanda hankali ba ya ishe su bane sosai kamar yadda su ma suke ji saboda ka ba abin da shi kamata a yi illa kawai gaskiyar magana gwamnati ta ɗauki wani mataki na gyara akan irin waɗannan mutane waɗanda suke ta.
To Malam Lawal mun gode, har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna. Barka ka dai da wa muke magana.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga Rada Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Murtala kana lafiya, menene ra'ayinka?
To gaskiya yau da yake rediyon ya mun tsaya ban san maudu'in ba Hajiya Maryam.
Wato yau muna son mu ji ra'ayoyin masu sauraro ne, ku masu sauraro kenan, akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin ƴan sanda da ɗaliban makaranta musamman ma dai makarantun da ke gaba da sakandare.
To gaskiya abinda za mu yi hange shi ne cewa akwai karancin wayanmu da ɗalibai kai ne, san cewa su jami'an tsaro mutane ne wanda za su kare su da lafiyarsu, tunda mutum kila ya je makaranta ya biya daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, haƙƙin jami'an tsaro ne su kare rayukansa har ya gama karatun nan biyan jami'a ne aƙalla shekara 5 zuwa 6. Su kuma jami'an tsaro su tabbatar cewa ɗaliban nan fa daga cikinsu za a iya samun ASP, commissioner, har IG ma a ciki. Dole ne su fahimci su za su dinga su ma kare musu haƙƙinsu kawai abin da za a dinga yi kenan, kowa ta haƙƙin kowa kuma kowa ya kare ma kowa haƙƙinsa, da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum sashi a wasanin mai Amurka.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana? Sunana
Bala ne mutu daga Ushishi, jihar Neja da ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala muna jin ka.
To a gaskiya abin da ke kawo yawan fata tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a makarantu, idan aka ce wani hatsari ya tashi tsakanin ɗalibai to ya kamata jami'an tsaro in sun zo sai su bi a hankali, amma da su da sun zo za su yi komi a cikin gaugawa ne, to suke kawo su kuma ɗalibai sai su mai da martani, to sun ga ya zama ɓangaren matasa ne, ɓangaren jami'an tsaro matasa ne, to sun ga abubuwan sai ya zo ba kyau kenan. To amma idan aka yi hakuri da ɓangaren jami'an tsaron da ɓangaren matasa, in aka tara aka yi hakuri to insha Allah za a zauna lafiya. Allah ya Allah.
To mun gode Malam Bala mai wankin hula, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Yahuza ne daga Ngasi jihar Kebbi Najeriya.
Malam Yahuza muna jin ka.
Malama dangane da ɗalibai da jami'an tsaro. A gaskiya jami'an tsaro ba su san matakin ɗalibai ba ne. Wanda yake cewa ba bai dace a ce suna ma ɗalibai haka nan ba, kuma suna musu shigo-shigo ba zurfi, ba su san matsayin da Allah zai musu zuwa gaba ba. To bakin iya shawara na kenan, su bi a hankali a wa'annan ɗalibai, su zaunar da Najeriya lafiya, ba su ƙara ma Najeriya tashin hankali ba, kuma Ubangiji Allah ya ƙara ma Baba Buhari lafiya.
To mun gode Malam Yahuza daga Kebbi, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Muhammad Buhari ne, wanda Damban local government Bauchi state Nigeria.
To Malam Muhammad muna jin ka.
To na ji daɗin maudu'in nan da kuke yi a yau. A game da ɗalibai da kuma jami'an tsaro.
Haka.
To shi dai abin da ya shafi ɗalibai har ga Allah, hukunci da zai shafi jami'an tsaro, ni ana wa ganin bai dace a ce jami'an tsaro sun shiga harkoki na ɗalibai ba, saboda su ɗalibai dama a duk inda suke gani suke sun suna ji da kansu, da kuma yanayin rayuwarsu bai kamata wani wata hukuma ta bayan fili wanda bai shafe ta ba ta shigo musu harkokinsu.
To Malam Muhammad, ko da sun taka doka ne fa ɗaliban?
Na'am.
Ko da sun taka doka ne fa ɗaliban, kana gani bai kamata a ce jami'an tsaro su shigo ciki ba?
Idan sun taka doka, in ya kai matsayin su shigo ciki, za su iya haɗawa da malamansu, sakamakon dubi ana neman zaman lafiya ne a ƙasa.
To mun gode Malam Muhammad Buhari, yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
To Mallam Bello Sokoto, muna jinka.
Gaskiya wato abubuwan ne babu tsari, su hukumomin makaranta su suke haddasa wani abu, don su suke ga yan sanda ko sojoji a zuwa shiga makaranta a dinga dukan ɗalibai da buge-buge su kan suna jeje. Saboda haka duk wannan matsala tana da malaman makarantar ne, su shugabannin makarantar su ne adalai. Sai da abin da aka abincin nan tsakanin da Allah ba daidai a ce sojoji sun shiga sukul makaranta ta yara, saboda Allah suna alhalbi. Gaskiya bai daidai ba tsakanin da Allah. Saboda haka ina kira da shugabannin makaranta da Mr. Ilimi, gaskiya duk wannan matsala tsakanin da Allah, wannan ba daidai ba ne a tura sojoji a cikin makaranta, saboda Allah haba. Wannan bai daidai.
To Mallam Bello Sokoto, mun gode. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa Jibiya, jihar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jibiya? To ga dukkan alamu layin malami daga Jibiya jihar Katsina ya goce, kuma lokaci ma dai ya daga mana hannu, don haka zamu dakata a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ƙarshen wasannin ƙwallon ƙafa na matasan ƙasa da shekaru 17 na nahiyar Afirka, wanda ya kammala ƙasar Gabon, inda jamhuriyar Nijar ta kasance a matsayi na hudu bayan ta sha kashi a wasan neman matsayi na uku gaban ƙasar Guinea da ta lailaye ta 3-1. Duk da haka dai, jamhuriyar Nijar ta samu kan labari domin za ta halarci wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na matasan ƙasa da shekaru 17 ko yadda za su makana kasar India a wannan shekarar. Abinda ya sa wani ma'abucin wasannin ƙwallon ƙafa mai suna Pecos Maye da ke nan garin birnin Kwanni ba da nasa ra'ayi game da wannan kashin da Nijar ta sha a neman matsayi na uku.
Mujin daɗin mu participation kin ma a zo Cobra Freakin, kaga Nijar ta zo Cobra Freakin na matasa, idan mu sai mu ce an ƙarni kaman ga na harko ne maza mace da menen harko kuma da abin zaman an ce ga na harko ne na harko sai kasha wahala da su zaran kasashen da ai sun saba zanen sun mali sun gane dama sun saba kai wannan bangar rukuni.
Su ko makwabtan jamhuriyar Niger ɗan kasar Mali na ci gaba da murmurewa nasara a karo na biyu jere ga juna da kasar su samu a neman cin kofin nahiyar Afirka na matasa ɗan kasar da shekaru 17 din. Abin tuno da kasar ta Mali ta yi nasara ne gaban kasar Ghana da ci ɗaya mai ban haushi. Abin da ya sa Malam Sise, wani dan Mali da ke zaune a jamhuriyar Niger, yin furci game da wannan nasarar da kasa su ta samu.
Wallahi mun ji murna sosai sosai. To ka sani bara ma su ne sun dauke shi. Bana kuma sun mai dace. Mun gode ma Allah. Yaran nan sun taka leda wannan gani. Kuma tace har da Ghana ba karamin yara ne ba. Kuma wallahi Niger yayi kokari sosai.
Idan mu kalle tsako a kasashen Turai yanzu haka, abin da ya fito kar hankali shine wasannin ƙwallon tennis ko mu ce ƙwallon hannu da ke wakana a Roland Garros a kasar Faransa. Kuma da daga cikin ƴan wasar da ake ganin suna iya kan labari a wannan shekara cewa da ɗan ƙasar Jamus Alexander Zverev ya sha kashi a ɗazu-ɗazun nan a wasan da ya haɗa shi da ɗan ƙasar Spain Fernando Verdasco, wanda ya masa 6-3, 6-6, 6-2. Jeremy Shardy ɗan ƙasar Faransa, ɗan wasa mai matsayin na 74 a duniya, ya samu kai ga zagaye na gaba a Roland Garros ɗin na ƙasar Faransa a wannan Talata, bayan da ya yi nasara gaban ɗan Macedon Radu Albot, wanda ke da matsayi na 88 a duniya, inda ya karkare shi 6-2, 6-4, 7-6. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A balagunsa na farko zuwa Iraki, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yaba wa dakarun kasar saboda jajircewarsu ganin cewa sun kwato yammacin Mosul. Ya ce wannan gugurmaya da 'yan to birnin na Mosul baki ɗayansa abu ne da dubun dubatan 'yan Iraki suke kwaɗayin gani, bayan da suka shafe shekaru biyu suna zama ƙarƙashin ta'addanci da ukubar ƴan ISIS. Komandan rundunar haɗin gwiwar Operation Inherent Resolve, General Stephen Towson, ya ce ƙungiyar ta ISIS haɗari ce ga yankin baki ɗayansa. Sarkin tsaron Amurka Jim Mattis a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a ƙasar ta Iraki ya ce Iraki na da cikakken goyon bayan dakarun ƙasashen duniya fiye da 60 da suke cikin haɗin gwiwar yaƙi da ISIS. Ya jinjina wa nasarorin da dakarun ƙasar ta Iraki suka samu, yana mai cewa duk da hasarar da sojojin suka yi, sun yi ƙoƙarin sake gina kansu da makamai da sojoji. A bayan faɗan da aka gwabza na watanni an fafutuki ƴan ISIS daga gabashin Mosul. A yanzu sojojin na Iraki masu samun goyon bayan ƙasashen ƙawance sun mayar da hankalinsu ga ƙwato yammacin Mosul. General Towson ya faɗi a rubuce cewa dakarun na Iraki sun nuna jajircewarsu a matsayinsu na ƙwararrun sojoji abin dogaro. Ya ce yaƙin Mosul ba kammalarsa ba ce ga sojojin kowace ƙasa a duniya, amma sojojin na Iraki sun tarda abokan gabansu har gida, kuma sun sadaukar da rayuwarsu domin mutanen ƙasarsu da kuma sauran duniya. Ko da yake ƙungiyar ta ISIS na harin fararen hula, amma dakarun na Iraki sun ci gaba da ganin cewa sun kare fararen hula daga addinai daban-daban da kuma masu bin ɗariƙoƙi daban-daban, inda suka nuna mutanen Iraki fa'idar zama dunƙulalliyar ƙasa. Kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa ta ƙaddamar da hare-hare ta sama akan ƴan ISIS har 10,000 da kuma horar da fiye da dakarun ƙasar na Iraki 70,000 da kuma samar musu da kayayyakin aiki. Akwai sauran aiki nan gaba, saboda haka za mu kasance tare da dakarun na ƙasar Iraki da kuma jama'ar ƙasar Iraki domin yaƙar waɗannan abokan gaba, in ji Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis. Sharhin muryar Amurka nan na yau, wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Abubakar Janaida a nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 5 saura minti 3. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane fiye da miliyan 1,400 za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan Satumban bana a yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda ƙarancin kuɗi. Ya zuwa yanzu kashi 28 cikin 100 na tallafin dala miliyan 1,000 da majalisar ta nema don tallafa wa mutane kusan miliyan 7 a yankin ne kawai ya shiga hannu. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Lisa Shelling ta aiko mana daga Geneva, majalisar tana kiyasin an kashe mutane fiye da 20,000 tun lokacin da Boko Haram ta fara tada ƙarba kan gwamnatin Najeriya shekara ta 2009, mutane kuma sama da miliyan 2 sun arraba su da muhallansu. A halin da ake ci kuma babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jinƙai Stephen O'Brien ya ce Yemen ta zama ƙasar da tafi kowace fuskantar matsalar ƙarancin abinci, inda mutane fiye da miliyan 17 suke faɗi tashin neman abinci a kulliyomin. Mr. O'Brien ya ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa cikin miliyan 17 ɗin nan da suke fama da ƙarancin abinci, kusan miliyan 7 suna dab da fadawa bala'in yunwa. Abin takaici ya ce shine tashi-tashin hankula su suke kaddada ruru ta wutar wannan barazana ta bala'in yunwa da ake fuskanta. Shugaba Umar al-Bashir da ministan harkokin wajen ƙasarsa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin Alkahira yayin da ake samun ƙarin zaman ɗar tsakanin ƙasashen biyu kan zargin maraƙin ta'adda baya. Masar tana zargin Sudan da goyon bayan mayakan sa kai.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyan Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya.